Majalisar Koli ta Najeriya karkashin jagorancin shugaban kasa Muhammadu Buhari ta yi ahuwa wa tsohon gwamnan jihar Plateau Sanata Joshua Dariye da tsohon gwamnan jihar Taraba Jolin Yame waɗanda kotu ta ɗaure su bayan ta same su da laifin cin amanar mukamansu ta yin sama da faɗi da wasu maƙudan kuɗaɗe. Tsohon gwamna na jihar Plateau Sanata Joshua Dariye kotu ta yanke masa hukunci na zama shekara 14 da wasu shekaru biyu ne a watan Yuni na shekara ta 2018 bayan ta same shi da laifin wawure fiye da naira biliyan 2 mallakar al'umar jihar Plateau. Alhaji Ahmadu Maye na daga cikin waɗanda ke farin cikin sako tsohon gwamna.
Mutanen bakon suna murna, ana buga ganga daga ƙauyen. Sake dare da aka yi ba maganar Central ba, maganar jihar Plateau walwala za ta fito, za a yi siyasa tsakani da Allah. Hannun shi na buɗe. Dare ba mai rawa bane.
Ga Hussaini Shitu kuwa sakin na Dare bai mishi daɗi ba.
Gaskiya rayuwa ni ban ji daɗi ba gaskiya. Ina da ake cewa tun ya kamata duk wanda ya laifi aka yanke mai hukunci. Ban ma shekara ɗaya ake yanke mai hukunci shekaran nan. In shekara goma ce cikin shekara goma, in shekara biyar ne ya cika. Hakan zai zama wani gaba da rai.
Shi ko ɗan Juma Mabas ya ce yanzu ne 'yan siyasa a jihar Plateau za su yi walwala.
A matsayinmu na 'yan siyasa mu da mun zama marayu ne. So a yanzu fitowar shi al'amura za su canja, harkan siyasa zai ci gaba.
Majalisar Koli ta ƙasa da ta kunshi masu mulki da tsofaffin shugabannin ƙasa, tsofaffin manyan alƙalai na ƙasa da sauransu, dokar ƙasa ta ba su damar yin ahuwa ga duk wani ɗan fursuna da suka amince ya horu. Barista Lawal Isaac lauya ne mai zaman kansa ya ce
akwai kwamiti da akan kafa a jihohi da kuma matakin na tarayya na wannan prerogative gwamnati din. Sukan yi nazarin waɗanda suke zaman gidan kaso su ga cewa to eh wannan zaman da yayin nan misali an maza shekara 10 sai shekara 5 sai a ga cewa to ya yanayin shi yake da halayen shi yake ya gyaru ya yana damar abin da ya aikata da dai sauransu. To in sun ga mutum ya ga halin shi ya gyaru kuma ya yana damar abin da aikata sukan yi cewa mun ba da shawara wani a mishi afuwa.
Ana batun yaƙi da cin hanci da rashawa, wasu za su fassara shi a cewa ya kamata a ce ai sun ƙare shekarunsu, ko kuma waɗansu ma na ganin kamar ya kamata ma a ce sun zauna a gidan yarin ma na dindindin.
Laifin cin amanan ƙasa da kuma daban da laifin cin amanan al'umma wato sata irin wannan muka saba yi daga muka saba gani. Duk wanda ya ci amanan ƙasa zaka samu an ba shi amanan kuma babban mutum ne yana rike da wani matsayi wanda yau a ce an kama shi kadai ma an gurfa na shugaban shari'a yana tsaye a akwatin shari'an nan ya ishe shi ta kai ci na har abada rayuwar shi. To za ka cewa ma ko da ma ba daure sun ba a karbe agunan suka sata don a nuna su akan cewa eh wani mai laifi ne ya ci amanar ƙasa kawai wannan ya ishe su ma hukunci ba sai an daure su ba. To kana wannan mutane guda biyu tsofaffin gwamnati guda biyu dukkan su har an daure su ma kusan yin shekaru ma a tsare ba zai ji shafi yaƙi da cin hanci da rashawa da ake fama da shi a wannan ƙasa tamu ba. Dalili ko shi ne ya nuna cewa in ka yi za a binciko ka kuma za a kai ka gaban hukuma kuma za a hukunta ka.
Gwamnonin biyu na daga cikin wasu fursunoni 159 da majalisar ta yi wa ahuwa a ranar Alhamis. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.